Yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya cika shekara ɗaya chief akan karagar mulki, inda muhimman abubuwan da ake ganin gwamnatin ta samu nasara a kai ya hada da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da suka share shekaru 6 suna cin karensu ba babbaka, da kuma nasara akan yaƙi da cin hanci da kaɓar rashawa, inda ake bankaɗo munanan sace-sace da barayin da suka wawuri dukiyoyin ƙasar Najeriya babu ƙaƙƙaftawa. A filin da ya yi da waɗansu 'yan jaridu, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewar abin da ya fi tada masa hankali tun da ya hau karagar mulki shine irin yadda aka yi sakaci da sharholiya da ɗimbin arzikin da ƙasar Najeriya ta samu a shekarun baya, ta hanyar kashe kuɗaɗen waje domin shigowa da kayan ci da alatu maimakon a yi tanadi kuma a gina ƙasa Najeriya. A fira da nai da ɗaya daga cikin jami'an huɗa da jama'ar a fadar gwamnati, wato Malam Garba Shehu, ya bayyana min cewa babu shakka nasarorin da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a yi fili suke, musamman akan waɗannan fannonin da shi shugaban ya bayyana a baya. To amma ya gamsu da tsokacin da nake gabatar masa cewa akwai babban ƙalubale bayan da na magana abinci da kuma tabbatar da cewa ƙasashen ƙetare da aka aje maƙudan kuɗaɗen Najeriya daga hannun ɓarayin ƙasar suna ci gaba da zama wa ƙasar kayan kifi a wuya domin samu da dawa da kuɗin nan ƙasa Najeriya shina da wahalar gaske.
Wannan kan babbar magana, domin ai idan masu saurare suka tuna shugaban Muhammadu Buhari wannan campaign na cewa a dawo da kuma a kuɗin su da aka sace kasa har kasar waje ya dauka ya kai shi, mutane ai ba za a manta da ƴan sa da aka samu tsakanin shi Najeriya da Cameroon Prime Minister na Ingila a kwanakin nan ba. Kuɗi dai na Najeriya da aka sata aka fitar da shi waje, har akwai wanda yake na zamanin baya can tun mulki da aka yi lokacin shugaba marigayi General Sani Abacha, ana ta bin mutane a wancan lokaci na su Alhamisu Yazana, su James Ibori, ga gidajensu, ga kuɗaɗen da suka ɗauka ana ganin su a banki. Amma ƙasashen nan na Turai sai luguguita maganar suke aje a dawo aje a dawo. Fatan mu shine wannan campaign da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka ya kai ƙasashen duniya, watakila zai sa su kansu nauyi da kunyar karɓar kayan sata ma da suke ya ishe su su kakkaɓo kuɗaɗen nan su dawo mana da su. Ana fata cewa za a samu cigaba kan wannan abubuwa ba da ɓata lokaci ba.
To ya talakawan Najeriya su ma suke duban irin gwagwarmayar da shugaba Muhammadu Buhari a cikin shekara ɗayan nan. Shugaban ƙungiyar ceto al'umma ta ƙasa, wato Hajiya Naja'atu Muhammad, ɗaya daga cikin kuma manajojin kamfe na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ta yi min tsokaci inda take cewa
abin da ya fi addaba talaka yanzu shi ne lamarin tsadar abinci. To kaga a wannan lokaci an samu tsananin tsadar abinci saboda an daina shigo da shinkafa, kuma wato akwai mutane suna tunanin dala ce ba dala ce ta sa tsadar shinkafa ba, don ita kanta shinkafar da ake noma a cikin ƙasa wadda babu dalan ka gani ita ma tana tsada ƙwarai da gaske. To amma abin da nake kokari mutane su gane, idan ka ɗauki jihar Kuta Kebbi, shugaban ƙasa ya sa kuɗi zunzurutu miliyan 65,000 don ai noman shinkafa kawai. Ka gani shi kansa mai shigo da shinkafar in ka ɗauka Dangote ya zuba hannun jari ƙwarai da gaske a noman shinkafa a gurare irin Jigawa. Mutane da yawa kuma yanzu gwamnati ta tallafa musu yanda za su shiga harkar aikin gona gadan-gadan. So ni na san cewar Allah ya yarda wannan shi ne ya fi addabar talakan ƙasar nan, kuma in Allah ya yarda za a samu mafita. Amma a yanzu gaskiya ana cikin halin wahala ƙwarai da gaske.
Wasu na cewar waɗansu daga cikin matsalolin da gwamnatin Muhammadu Buhari take fuskanta wurin gudanar da mulki a yanzu shine ya da baibayu da mutane waɗanda ba su da aƙidoji da manufofi irin nasa, kuma su ne kaɗai ake ji ko ake gani ya sanya auba da yawa suke tsayawa ko kuma ba sa motsawa kamar yadda ya kamata a ga canji na zahiri kamar yadda 'yan ƙasa suke bukata. Akwai alamar haka? Akwai me ya kamata a yi?
Wannan tabbas akwai. Ni kaina na sha faɗa kuma mun sha faɗa a ɓoye kuma da a bayyane, kuma ba za mu daina faɗa ba. Don ne? Don kullum tunawar da muke so mewa shi shugaban ƙasa, wanda kuma shi al'umma ƙasa suka zaɓa, ba su zaɓi waɗannan 'yan barandan ba. Kuma waɗannan 'yan barandan da yawansu mutane ne waɗanda suka fito daga PDP. In ba daga PDP suka fito ba, mutane ne waɗanda ba su san me ake nufi da yaƙin neman zaɓe ba, ba su ma taɓa kaɗa ƙuri'a ba. Saboda haka waɗannan mutanen da suka dabaibaye shi, kaga su ba su da kishin ƙasa, ba su da kishinsa, ba su san ciwon da iji ya karɓi mulkin nan ba bai su san iya mudade mutum 100 nawa ne suka mutu dan shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya zo ya mulkin nan ba ba su sani ba ba a taba dukan su ba ba a taba zagin su ba ba su taba waka da ƙura ba to a ce yau kusan sun shake shi sun shake kasa to waɗannan dole mu ba mu yadda ba mutanen kasa kuma su ma sun nuna cewa ba su yadda ba
Hajiya Najatu Muhammad kenan shugaban kungiyar ceto al'umma ta ƙasa Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja To sai dai a daidai lokacin da ake ta jinjina shugaba Muhammadu Buhari irin waɗannan nasarorin da ya samu da kuma irin matakan da yake ɗauka na bunƙasa sha'anin tattalin arziki wasu 'yan ƙasa musamman ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki suna nuna mamakinsu akan yadda aka murƙushe hannun shugaba Muhammadu Buhari ya amince da jaye maganar tallafin man fetur da kuma yiwa darajar naira wata kuskurima saboda an sani a tun lokacin da yake kamfe bai taɓa amincewa da waɗannan abubuwan guda biyu ba waɗanda yanzu ake ganin cewa za iya kawo cikas a waɗansu guda da al'amura kamar na yau da kullum ga Malam Shu'abu Idris ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki
wato a gaskiya duk wani wanda yake kula da aƙida ta shugaban ƙasa Buhari kuma ya fahimci tunanin shi da tausayin da yake matalakawa dole hankalin shi ya sosa ni ma ina cikin wanda nake ganin a lokacin da aka ce an ci tallafin da ake bayarwa wajen man fetur a ce kuma an yi ma darajar naira gyaran fuska ina ganin lokacin yayi bai daidai ba amma abin da ke faruwa shine muna zaune a ƙasa wanda kowa yana da halin da zai bude bakin shi ya magana yawancin jama'a masana tattalin arziki suna ganin cewa ai bai kamata a bar darajar naira a yanda take ba wato a naira ɗaya wasu daga cikin mu kuma suna ganin ba wani dalilin da kake da shi wanda za ka karya darajar naira a tsarin irin na tattalin arziki kowane nau'i ka ɗauka daidai yake don kowannen shi yana da hujjojin shi idan ka dubi abin da ya faru a ƙasar Rasha ta karya kuɗin ta ba ake kira rubul da kusan kashi 40% tunanin Rasha za ta samu saukin abubuwa an samu saukin ba a samu sauki ba a cikin watanni 3-4 ƙasar Egypt wato Misra ta rage darajar kuɗin ta da ake kira Egyptian pound wajen su 5 ganin yanko za a samu sauki amma ba a samu sauki ba Najeriya ko da ta rage darajar nairanta wallahi ba na ganin za a samu sauki kamar yanda mutane suke tunanin wai za a iya samun sauki
Malam Shu'abu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi Abuja a lokacin da ake ta bukukuwa na cikar shekara ɗaya na shugaba Muhammadu Buhari akan karagar mulki Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya